Sashen Hausa na murya Amurka kuka sake kama akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a fadin duniya a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmed Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ci gaba da kokawa da cewa bangaren shari'a baya taimakawa yaki da rashawa.
In har gaskiya ne EFCC ta tace lalle an same ka da laifin nan an kai ka kotu. In har shari'a za a tsaya a yi bayan da za a yi wata ɗaya ko biyu zuwa uku ba a yanke hukunci ba.
To wani daga cikin masu fashin baki kenan. Ta fakata me a kuma tsakanin gwamnatin Zamfara da 'yan majalisar jihar har an tafke wasu wasu kuma an ce sun matsere daga cikin jihar. Fararen hula kuma sun ce gwamnati a hayar.
Mun yi Allah wadai da wannan mataki da gwamnatin jihar Zamfara da kuma hukumar tsaro ta SSS ta dauka na kama shugabannin majalisar jihar Zamfara.
To za ku ji cikakkun rahotannin ciki har da wayar da za ku bugo mana akan wannan batu. Amma yanzu bari mu je ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kafar sadarwar ƙasar Turkiya ta ce hukumomi suna ɗaukar matakan rufe makarantu masu zaman kansu 626 da kuma waɗansu cibiyoyin ilimi bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar. Ana alakanta makarantun da limami Fethullah Gulen da ke gudun hijira bisa raɗin kansa a nan Amurka. Turkiya ta kuma haramta tafiya ƙasashen ƙetare neman ilimi yayin da ta buƙaci waɗanda ke karatu a ƙasashen ƙetare su koma gida ba da ɓata lokaci ba. Kafofin sadarwar ƙasar sun ba da rahoto cewa ma'aikatar ilimi ta kori kimanin malamai 15,000 a ƙasar yayin da ma'aikata harkokin cikin gida ta sallami ma'aikata 9,000, ma'aikatar kuɗi ta kori ma'aikata 1,500, an kuma kori waɗansu ɗaruruwa a ma'aikatun harkokin addini da tsare-tsaren iyali da kuma ma'aikatan ofishin Prime Minister. Hukumar koli kan harkokin ilimi ta kuma buƙaci malamai jami'a 1,577 Simarabus. An kori ma'aikatan ne bayan kama kimanin mutane 9,000 a Ankara waɗanda ake tsammani suna da hannu a yunkurin hamɓara gwamnatin shugaba Erdogan. Gwamnan jihar Indiana Mike Pence, fitaccen ɗan ra'ayin mazan jiya na nan Amurka da Donald Trump wanda jam'iyyar Republican ta zaɓa a matsayin ɗan takararta, shi kuma ya zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Zai mashi takarar mataimakin shugaban ƙasa zai jawabi yau inda zai bayyana wa Amurkawa abin da yasa ya kamata a zaɓe su shugabannin Amurka. Pence, wanda ya daɗe a majalisar dokoki kafin zama gwamnan jihar, yana danganta Trump da jigon jam'iyyar Republican mai matuƙar ƙwarjini Ronald Reagan, wanda ya yi mulkin wa'adi biyu a shekara ta 1980. Al'ummar ƙasar Kamaru na bayyana ra'ayoyinsu kan sahihancin binciken da ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta gudanar bayan wani rahoto da ke zargin ƙasar da yin ba daidai ba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Wata ɗalibar jami'a 'yar shekaru 26 Hajji Awa, wadda ta rasa danginta uku a harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a garin Mora da ke kan iyaka da Najeriya shekaru 2 da suka shige. Ta ce a matsayinta na wadda hare-haren ya shafa ta yi mamakin zargin rundunar sojan Kamaru da ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta yi da keta haƙƙin bil'adama a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, da ta ce babu abin da suke yi sai kisa da fyaɗe da kuma sata. Ta ce tana ganin ƙungiyar Amnesty International tana da wani mugun nufi na durƙusar da ƙasar Kamaru, domin Kamaru da Najeriya da Chad da kuma Niger dukansu suna yaƙi da Boko Haram. Sai dai ƙungiyar tana sha'awar buga rahotannin keta haƙƙi a ƙasar Kamaru kawai. Ta ce kamata ya ƙungiyar Amnesty ta bayyana wa duniya irin akuba da mutuwa da jama'a ke yi a hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram da kuma ƙoƙarin da sojojin Kamaru ke yi na ceton rayukansu. Ebenezer Akanga, wani ma'aikacin tashar talabijin ta ƙasar Kamaru da ya ƙware wajen kai rahotannin hare-haren ƙungiyar Boko Haram, ya ce irin waɗannan rahotannin za su ƙara kashe gwiwar sojojin da ke ƙoƙarin samar da zaman lafiya a ƙasar da ta rasa rayuka da ƙadarori a harin ta'addancin. Rahotannin da ƙungiyar Amnesty ta buga ranar 14 ga watan nan na Yuli da taken kyakkyawar manufa hanyar da bata dace ba, na nuni da cewa sama da mutane 1,000 da ake zargi da goyon bayan kungiyar Boko Haram da aka kama suna zaune ne a cikin wani mawuyacin yanayi da bai kamata ba, ana kuma gasa ma waɗansu daga cikinsu a ƙuba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane da dama sun ɓace a cikin shekaru 2 da suka shige a hannun dakarun yaƙi da ta'addanci a Kenya, bisa ga rahoton da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar yau Laraba. Bisa ga rahoton dakarun soji sun kama ƙalla mutane 34 bisa zargin alaƙa da kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab, sai dai ba a tuhumi ko mutum guda daga cikinsu ba. Danginsu sun ce ba su san inda aka kai mutanen da aka kama ba, kuma ba a bayyana musu inda suke ba duk da rahoton ɓacewarsu da suka kai wa hukumomi. A daidai lokacin kuma aka gano gawarokin mutane 13 da aka kama a lokuta baya, abin da ya haifar da fargaba kan waɗanda suka ɓace ba tare da wani bayani ba, bisa ga rahoton hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama. Rundunar yaƙi da ta'addanci a Kenya ta ƙara azama bayan harin da aka kai a jami'ar Garissa da ya sanadiyar kashe mutane 147 galibi ɗalibai.
Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ci gaba da kokawa da cewa bangaren shari'a baya taimakawa yaki da cin hanci da rashawa. Wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya haɗo mana wannan rahoton.
Shugaban da yana magana ne a bitar ƙasa da ƙasa ga alƙali a Abuja, inda ya ce samun cin hanci a bangaren shari'a na da illa marar misali. Yan siyasa da masu sharhi kan cin hanci da rashawa da lauyoyi sun maida martani kan wannan lamarin. Ga ɗan siyasa ya wuce Roman Bakan Daura, alƙali na daƙile nasarar yaƙi da waɗanda ake tuhuma da almundahana.
In har gaske ne EFCC ta tace lallai an same ka da laifin nan an kai ka kotu. In har shari'a za a tsaya a yi, bayan da za a yi wata ɗaya ko biyu zuwa uku ba a yanke hukunci ba. Yanzu ga wajen shekara guda ana ta yi, haka za su dinga yi suna raba daidai da kuɗaɗen da aka sata, haka gwamnatin Buhari ta ƙare ba a yanke hukunci ba.
Kana ganin ciro maka kamar akwai ko haɗin baki ko saka na alkali, imma akwai canji kana ga bangaren alkali ba sauya ba kin.
Inda sun canza yanzu da mun ji wanda aka daure. Eh, a taho a fafafafa kamar za a yi da an je gidan yari shikenan sai a ajje mutum. Babu inda muka ji inda aka ce yau an yanke hukunci an daure wannan ya cinye mana kuɗi. Babu.
Mai sharhi kan yaki da cin hanci Bashir Baba ya ce lauyoyi da alkalai duk na iya kauce hanya.
Eh, ka san fa ana zargin alkalan namu wasun su da batun rasha wannan da cin hanci. Bangaren shari'a Judicial Service Commission na tabbatar akwai alkalan da suke harara. Akwai waɗanda suka hukunta baya, kuma akwai bara gurbi har yanzu su kansu lauyoyi masu taimaka ma kotunan nan su zartar da hukunci ko su gano bakin zare ta kansu suke yi. Ga mutum mai laifi kirikiri, ka san shi dama lauya in ka bashi sai ya ajiye maka ungulu ya tsaya kai da fata ya ce maka wannan ungulun barace, kuma so yake dole ka yadda a tsaya a yi ta turanci har da na je magi. To, a gaskiya akwai buƙatar a samu alƙalai masu kishin ƙasa. Rashawa da cin hanci din nan an san ba nasu bane, ya zanto su ne suke kotunan mu, ta yadda kowane lauya ma yazo zai cika wa mutane ne da turanci na banza, alƙalin nan yana iya taka masa burki.
Lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari ya ce in ma ba matsalar zarmiya, nasarar shari'un na buƙatar ƙwararrun alƙalai.
Adda ke hada-hadar kuɗaɗe kamar bankuna da ofisoshi na accountant generals da wasu ɓangarori na harkun kuɗi. In ba ka samu ɗan wani ilimi ko wata ƙorewa akan wannan ba, ƙarshenta za a kawo maka shaida a gaban kotu ma a ruɗe ka kai alƙali ma ka rasa ina za a kama. Ana iya ba lauyoyi goyon ba idan suka ga alƙalai suke karkatawa, don yana da wuya lauya ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce alkali kaza yayi laifi kaza ko yana laifi kaza. Muna iya sanin alkalai da suke karkata akalarsu, ana kai musu abubuwa da daddare, da kuma wanda ake ba su kuɗi su jirkita akalar shari'a ko akalar aiki da adalci. Akwai wanda muke zargin su, akwai wanda muke ganin alama yana wajin su, akwai ma wanda muke da dahir ma mun sani wai su alkalai ma ba ruwan su karba ko za su yi kawai idan aka yi hikima ta musamman na yanda za a shigar musu da kuɗaɗe.
Dawa gwamnatin Buhari za ta ci nasarar kaiwa gidan yari ne kan waɗannan shari'un zuwa ƙarshen wa'adinta a shekara ta 2019. Zuwa yanzu dai a iya cewa gwamnatin ta ce ta ci nasara ce ta ɓangaren ƙwato kuɗi da kadarori da aka ƙwato daga 'yan zarmiyar. Nasiru da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, daga Abuja kuma bari mu nufi jihar Zamfara. Ta fakace mai tsakanin gwamnan jihar da 'yan majalisar jihar har an cafke wasu kuma an ce sun matsere daga garin don kar a cafke su. Ƙungiyoyin fararen hula kuma sun ce wa gwamnati a hiyar. Murtala
Faruk kimanin kungiyoyin sa kai na farar hula 18 ne suka cimma wannan matsayar bayan wani babban taro da suka gudanar da safiyar yau din nan a Gusau babban birnin jihar ta Zamfara da suka yi kakkausan suka akan matakin da ake zargin gwamnatin jihar da aikatawa. Manir Haidara Kaura shine shugaban majalisar matasan Arewa reshen jihar Zamfara kuma shine ya shugabanci hadakar kungiyoyin na farar hula a taron.
Allah wadai da wannan mataki da gwamnatin jihar Zamfara da kuma hukumar tsaro ta SSS ta dauka na kama shugabannin majalisar jihar Zamfara. Mun ba wayannan hukumar kuma gwamnatin jihar Zamfara awa 48 da suka ci wayannan shugabannin majalisa. Idan ba haka ba mu kuma za mu yi mobilizing fiye da matasa 5,000 mu fito bakin mu da kwakwatar mu a bakin tituna domin nuna rashin jin dadin mu. Ana gwamnatin demokradiyya ce to wannan cin zarafin demokradiyya sun faɗi hujjojinsu constitution ya ba su dama su zo su yi wannan don haka mu muka ga cewa cin zarafi ne ko ba za mu yarda da wannan ba ana cin zarafin demokradiyya.
To sai dai kwanaki biyu baya wasu matasan sun fito a titunan na birnin Gusau suna kushe yunkurin da suke zargin yan majalisar dokokin nayi na tsige gwamnatin jihar Abdulaziz Yare Abubakar.
Wannan ai yan korensu ne yan siyasa amma ba za ka ga wani matashi wanda an responsible wanda ya shigo yana goyen bayan wannan ba. Kowa ya sani a cikin jihar Zamfara abubuwan da ake yi akwai cin zarafi na demokradiyya. Ita demokradiyyar gaba ɗaya ba ita ake yi ba. Ana yin mulkin kama karya ne na abin da aka ga dama. To mu ba yan siyasa bane ba mu da bangare na siyasa mu muna kare demokradiyya. Kwana uku da suka wuce akwai meeting inda ma suka yi a gidan shi shugaban majalisa haka aka tura su wayannan yan bangar siyasa suka je suka kakkashe motoci na shi shugaban majalisa. Idan gwamna yana ba tsoro yake ji ba yana ganin cewa abin da suke ba gaskiya ba to a basu su dama da constitution ba su su yi. Idan akwai wani challenge sai a je kotu ko wani abu makamancin wannan.
Watakila bayan wannan zanga-zanga da za ku yi ko akwai wani mataki watakila in har abin bai kai karshe ba?
Idan muka yi zanga-zanga abin bai kai karshe ba za mu iya zuwa kotu domin akwai dama da muke da ita da doka ta ƙasa na cewa idan aka yi irin abubuwa wa'annan muna da damar mu je kotu kuma muna kira ga shugaban ƙasa a matsayin shi wanda muke kallo mai adalci shugaban demokradiyya kuma ubanta muna kiran shi na ya saba ki ga wannan cin zarafi da akewa demokradiyya musamman a cikin jihar Zamfara.
Wannan badakala tsakanin gwamna Abdulaziz Yare da yan majalisar dokokin jihar ta Zamfara tana faruwa ne mako daya bayan da a hade suka karbi bakuncin shugaban kasa Muhammadu Buhari a wata ziyarar aiki ta wuni daya a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma akan wannan ne zamu saki layukan mu domin ku kira ku ga mana ra'ayinku game da badakalar siyasar da ake yi a Zamfara din wanda kuma shin wannan abu da ke faruwa a Zamfara yana faruwa a wurare daban-daban a sassan Najeriya har ma da gwamnatin tarayya ita kanta abun ya taba shiga tsakani na abin da ke faruwa a fadin shugaban kasa da yan majalisa shin menene ra'ayinku akan haka zamu ji.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran farko mun same shi ne daga jihar Kano. Wane ne a Kano?
Hello, sunana Musa Kekereri ni karamar hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja.
To Musa da mutan Sumaila muna jin ka menene ra'ayinka wannan abu da ke faruwa a musamman ga misali can jihar Zamfara tsakanin gwamna da yan majalisu.
To alhamdulillah kinan kowa ne cewa ya san majalisun da muke da su daga na tarayya zuwa na jahoshi. Kusan suna yin abubuwan da suka ga dama ne a halin da ake ciki a demokradiyya take tafiya a halin yanzu ba abin da mu talakawa da muka zaɓa wa suke yi ba. Don haka irin wannan abubuwa da suke faruwa kamar su yi karatun nan tanisu a kan abubuwan da suke yi domin fa irin wannan abubuwan da suke gudanarwa. Yanzu a kwana ta shi 2019 tana nan tafe za su girbi abin da suka shuka. Abin da zai kafa albarkacin bakin ya kenan ku tashi lafiya. Musa Kekereri ni karamar hukumar Sumaila daga Abuja ku tashi lafiya.
To mun gode Musa bari mu tafi jihar Katsina don mun rasa na Zamfara da muka samu. Wane ne a Katsina?
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Lawal Faro da ke nan san gama fara mutum dan jajiyar kan a Najeriya.
To, alaikum assalam Alhaji Lawal.
Mama Muhammadu Kabara watan idan muka duba irin wannan abubuwar ke faruwa a demokradiyyar mu ta Najeriya. Irin wannan abin faruwa a Zamfara. To, abubuwa ne wanda ke gaskiya mu kan magoya ba ta nasawa mu ga wannan abubuwa. Saboda Allah yake ciki a yanzu talaka abin da ke so ya ainihin aiki a kasa. Yadda an mai abubuwan da ya yi kasance nuna rayuwa. Da kan ke ka san ku kuma kuma kuna fara kanin ku kuna ta hamba da kan shi gona ya ana kuna kuna kuma da tsawon ya kaje wato diba har da ya shawara da kowa ga garin abubuwa ne wanda suke abubuwa a wurin
tawo.
Hello,
hello Zaria,
assalamu alaikum
Mr. Kasana. To Zaria wane ne?
Zaria tare da Musa da garin Kwangila. Zaria,
to Musa muna jin ka. Mene ne ra'ayinka?
Wato gaskiyar magana wayannan kamar suna dunawa kenan duniya ciwar ban san ma abin da suke ba.
Misa
har zai kai ga a ce ƴan majalisu suna rikici da gwamna ko gwamna ya rika rikici da ƴan majalisu.
Waye bai da gaskiyar kenan?
Hello?
Waye bai da gaskiya a cikin su kenan?
Eh, shi ne nake gaya maka, nace kaga mu na kasa muna wahala, wahalar da muke ciki ka ishe mu, amma su suna can suna rikici a tsakaninsu. Maimakon mun zabe su ne domin su kawo mana canji ta yadda za mu ji daɗin sauƙin rayuwa. Amma abin ya zo mana wani abu. Allah Ubangiji ya kai mu 2019 za su sha mamaki. Musa Kwangila Zaria.
To, mun gode Musa Kwangila Zaria daga Sokoto. Daga Zaria sai mu je Sokoto. To, wane ne a Sokoto?
Kana magana da injiniya Ahmadu Bello Ibrahim, wato ne a kari Talata ba fara jihar Sokoto, Najeriya.
To, injiniya muna jin ka. Menene ra'ayinka game da wani abu da ke faruwa misali ga shi a Zamfara?
To, abin da ra'ayina shi ne a bar ƴan majalisa su yi aikin su bisa ga ƙa'ida yadda ya kamata, shi ne fatan kan Najeriya su san injin kai ne.
To, mun gode sosai injiniya daga Sokoto. Bari mu je Bauchi kuma. Assalamu alaikum.
Walaikum salam.
To, mutanen Bauchi wane ne?
Ina na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To, Ayuba, muna jin ka.
A gaskiya ya kamata gwamnoni su bar ƴan majalisu su yi aikinsu, saboda kowa aikinsa daban, aikin gwamna daban, aikin ɗan majalisa daban. Bai kamata gwamnoni suna shiga aikin ƴan majalisu ba, a bar su yi aikinsu, kowa ya yi aikinsa. Saboda haka shi ne zai ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar nan, kar kowa ya shiga aikin kowa.
To, mun gode Malam Ayuba. Bari mu tafi Fatasko. Wane ne a Fatasko?
Assalamu alaikum, sunana Gambo Barau Fatasko.
To, muna da alaikum salam Malam Gambo, barka ne.
Wani gaskiya farin ciki ne saboda
lamarin
da lokacin da suke daɗi ba mai jin kansu talakawa ne suke shan wahala, yanzu kuma sun samu saɓani kan al'amarin rayuwa. Mu gaskiya ba abin da za mu ce sai da duk wani shugaba.
Malam Gambo, ai abin da
zai zalunci talaka, Allah Ubangiji ya saka mana jiya.
Malam Gambo, baka tunanin kila abin in yaje yazo zai dawo kan talaka?
Amma dai mu dai mun san duk kusan al'amari in dai da zalunci talaka, Allah baya bari.
Ta mun gode Malam Gambo Barau Fatasko. Bari mu je Jalingo. Wane ne a Jalingo?
Kana magana da Awwal ne daga Jalingo.
To, Malam Awwal, muna jin ka daga Jalingo.
Wato, ƴan majalisu abin da suke bukatar su yi daidai ne, don gaskiya gwamnonin Najeriya suna raina wa talakawa wayo, suna yi abu son ransu ba tare da suna bin dokoki ba, sai suna ga tare su manya ne. Gaskiya ni ina goyon bayan abin da suke yunkuri.
To, mun gode sosai Malam Awal. Bari mu je Suleja. Wane ne a Suleja? Jihar Neja kenan. To, muna jin ka. Wane kace sunanka?
Alhaji Magaji daga Suleja.
To, Alhaji Magaji, muna jin ka daga Suleja.
Wato, wani al'amar da ke da fitsa na Zamfara da gononi dole ne kasa. Domin da kauna ƴan majalisa duk ba rabe da aka yi ba. Saboda haka.
Kace ba zaɓen za ka yi ba ko me? To, na ga wannan na Suleja, ban jin shi sosai, na so in ƙara yi mai tambaya kai, amma bari mu tafi. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hello? Yawa, me sunan ka?
Kuna magana da Hussein ne daga Gashaka Local Government.
Gashaka Local Government. Kana ji na?
Hello.
Yawa, ina jinka.
Ina ji.
Yawa, kace sunanka?
Na ce haka, Hussein Taraba State.
To Hussein, muna jinka mai rayinka daga Taraba.
Na ce haka mata bar gwamna da ƴan majalisu kowa su yi aikin shi.
Eh. To mun gode sosai da ra'ayinka Malam Hussein. Bari mu je lafiyar bare-bare. Oh, lafiyar bare-bare ya sauka line ya katse. To kana manta muna magana ne akan badakalar da take faruwa misali wadda ta faru kwanan nan a jihar Zamfara tsakanin gwamna da ƴan majalisa inda ake ta takun saka wanda kuma hakan na ta faruwa a mafi yawancin jihohin mu na Najeriya har ma da ta hada da fadin shugaban ƙasa kanta da irin su majalisa ta tarayya gaba ɗaya. Bari mu je Gusau. Wane ne a Gusau?
Kuna magana da Muhammad Sani ne daga Gusau.
To dan mutan Zamfara ya leko kenan. Abin da ke faruwa a garin ku me rayinka kai?
Wallahi mu gaba ɗaya talaka da ma'aikatan gwamnati da mu talaka muna goyon bayan ƴan majalisa.
Me yasa?
Don gaskiya al'ummar jihar Zamfara suna cikin wani hali shede da ba ka zato wallahi sai wanda ya je gani.
To me yasa ƴan majalisa da kake goyon bayan su?
Sai ba albashi. Har yanzu ma'aikatan local government akwai wanda ba a wa albashi ba. Su ƙauyuka su abin magana suna cikin wani hali na tashin hankali na Fulani wallahi.
Eh yawa kace yawa bari kace me sunanka cikakke?
Muhammad Sani daga Gusau.
To Muhammad Sani me ƴan majalisar suka yi wanda kace kana goyon bayan su tunda ka fadi ga matsalar da take kasa?
Irin sun gari ba mai tunka yanzu a halin yanzu jihar Zamfara ba mai tunka ra gona jihar Zamfara ce mai ranka shirɗi al'amuran da ke kai da kawo an yi kaza a gyara kan kaza to babu wanda ya isa mai wannan magana kowa bai saurari. In ka kula da wani ɗan majalisa ya yi bayani game da yace in suka je wajen ne sai dai yake yana zuwa minti biyu ba wanda zai iya saurari ba wanda ya isa ya tsaya ya saurari. Kaga dole ne kowa an ka ce kai ne shugaba na al'umma. In abubuwa na sutura dole a zauna da kai koko ka zauna da talakawa su gaji shi zuwa miki dawa su sai dai a fitar.
To mun gode sosai Muhammad Sani daga Gusau kai ne kuma na karshe a wannan kiran. Mun faro magana akan abin da ya shafi jihar Zamfara da gwamna da ƴan majalisa da makamantansu. Mun gode da wayarku. To haka yake daga nan kuma yanzu sai mu je mu dan jijjiga jiki tare da
wasanni a takaice. Hukumar Kwallon Kafa ta Ghana wato GFA ta fito ta yi tsokaci akan labarin wata tuhuma da wata jarida ta mata na ba alƙalai cin hanci lokacin da ƙasar take wasannin shiga gasar cin kofin duniya shekarar 2014. Hukumar ta ce tana ganin an shirya wannan abu ne don a bata mata suna. Kazalika take tunanin kai ƙarin jaridar ga kotu akan wannan batu. A wata sanarwa da hukumar GFA ta dora akan shafinta na yanar gizo na cewar ta gano wani labari da wata jarida ta buga cewa hukumar ta bada cin hanci kafin ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya. Hukumar ta ce wannan magana ƙarya ce. ‘Yan wasan Ghana Black Stars da masu horar da su ne suka yi aiki tukuru ya kai su ga yin gagarumin tarihi akan ƙasar Egypt inda suka lallasa Egypt da ci 7-3 wanda ya ba su damar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014. Shugaban rukunin ‘yan gada masu shiga wasannin Olympic a birnin Rio da ake kira Chris Esulfi ya kyautar zaton hukumar Olympics ta Ghana za ta samar da isasshen kuɗi da ‘yan wasan Ghana za su iya shiga wasannin Olympics. ‘Yan wasa na fannoni daban-daban guda 16 ne suka yi nasarar shiga wasannin Olympics da za a yi shekarar 2016. Wannan shi ne lokaci da Ghana ta samu babban wakilci a wasannin Olympics tun shekaru 12 da suka gabata. Kuɗaɗe da ƙasar za ta kashe wurin shiga wasannin shi ne ya zama babban ƙalubale ga hukumar Olympics ta cikin gida da ma ma'aikatar ministan harkokin wasannin. Ana saura makonni uku a fara wasannin Olympics. Ma'aikatar ministan wasanni ta ware wasu kuɗaɗe wanda ke ba shugaban rukunin ‘yan Ghana Chris Esulfi ƙwarin gwiwa cewa za su samu isasshen kuɗi da za su je Olympics. Wani ɗan dambe boxing na ƙasar Ghana Richard Comey zai kara da takwaransa na Amurka Robert Easter Jr. a ranar 9 ga watan Satumba a jihar Pennsylvania ta ƙasar Amurka don neman kambin duniya na ajin marasa nauyi wato IBF World Lightweight a cewar dandalin labarai na bukunboxingnews.com. Hukumar IBF ita ce ta shirya musu wannan dambin don su cike gurbin zakaran wannan ajin ɗan asalin Cuba Ransom Bartlemy wanda ya ajiye kambin a wata da ta gabata. a cewar mai horar da Komi da ake kiran shi Kal Loko. Ranar 9 ga watan Satumba hukumar ta IBF ce ta fidda wannan rana a halin yanzu kafin kila za a samu wani canji nan gaba. Kuma yace rukunin mu nan na kokari don tabbatar da ganin an yi wannan wasan a Ghana, amma mutanen Robert Easter su kuma suna bakin kokarin su a yi damben a nan Amurka.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Amurka na goyon bayan zababbiyar gwamnatin demokradiyya ta Turkiyya bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi da bai yi nasara ba a ranar 15 da 16 ga watan Yulin wannan shekara. A cewar gwamnatin Turkiyya, fiye da mutane 200 aka kashe yayin yunkurin na juyin mulki, kana wasu fiye da 400 suka jikkata. A wani taron manema labarai a Brussels, Sakataren Harkokin Wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga ƙasar ta Turkiyya, wacce mamba ce a ƙungiyar tsaro ta NATO kuma ƙawa ga Amurka, inda ya ce Amurka na tare da zaɓaɓɓiyar gwamnatin ta Turkiyya, tare da jaddada cewa shi da shugaba Barack Obama su nuna goyon bayansu ga gwamnatin shugaba Erdogan a daidai lokacin da ake yunkurin juyin mulkin. Sai dai Kerry har ila yau ya yi kira ga gwamnatin ta Turkiyya da ta bi tsarin doka da oda tare da mutunta ginshiƙan da suka kafa mulkin demokradiyya ƙasar. Lallai za mu goyi bayan a gurfanar da waɗanda suka kitsa wannan yunkurin juyin mulki, amma muna kira da a yi takatsantsan ta yadda ba za a wuce makiɗi da rawa ba. Dubban mutane ne a ɓangaren soji da na shari'a da sauran wurare aka tsare a Turkiyya bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba. Shugaba Erdogan ya yi la'akari da damuwar da Amurka da sauran ƙasashen duniya suka nuna kan yadda ake tirsasa 'yan jarida da kafofin yaɗa labarai mallakar 'yan adawa. A watan Mayu, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya yi kira ga gwamnatin ta Turkiyya da ta bi tsarin doka da matsayin da aka cimma ta OSCE da ke kare tsarin demokradiyya da barin ɓangaren shari'a ya ci gashin kansa da kuma ba da damar faɗin albarkacin baki. Waɗannan fannoni, inji Kirby, su ne garkuwa ga duk wani tsarin demokradiyya mai inganci kuma suna cikin kundin tsarin mulkin Turkiyya. A wani taron manema labarai a wannan makon, mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner ya jaddada cewa lallai babu wata hujja ga waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnatin Turkiyya da aka zaɓa, kana ya ƙara nuna goyon bayan Amurka ga gwamnatin Erdogan. Sai dai Tona ya yi la'akari da cewa akan samu tarnaƙi a duk lokacin da aka samu rikicin siyasa a ƙasa, inda wasu ƙasashen kan wuce gona da iri wajen yanke hukunci. Saboda haka ya yi kira ga shugabannin Turkiyya da su yi la'akari da matakan da mulkin demokradiyya ya shimfiɗa, wanda ƙasar ta Turkiyya ke mutuntawa tare da al'ummarta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
Innar amalta wayoyo kuma da labarai amma takaici.
Haka yake, kafar sadarwar kasar Turkiyya ta ce hukumomi suna daukar matakin rufe makarantu masu zaman kansu 626 da kuma waɗansu cibiyoyin ilimi bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar. Ana alakanta waɗannan makarantun ne da limami Fethullah Gulen da ke gudun hijira bisa raɗin kansa a nan Amurka. Turkiyya ta kuma haramta tafiya kasashen ƙetare neman ilimi yayin da ta buƙaci waɗanda ke karatu a kasashen ƙetaren su koma gida ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnan jihar Indiana Mike Pence, fitaccen ɗan ra'ayin mazan jiyan nan da Donald Trump, wanda jam'iyyar Republican ta zaɓa a matsayin ɗan takarar ta shi kuma ya zaɓe shi a matsayin wanda za su yi takara da shi, zai bayyana wa Amurkawa abin da ya sa ya kamata a zaɓe su shugabannin Amurka. Pence, wanda ya daɗe a majalisar dokoki kafin zama gwamnan jihar, yana danganta Trump da jigon jam'iyyar Republican mai matuƙar kwajini Ronald Reagan. Al'ummar ƙasar Kamaru na bayyana ra'ayoyi kan sahihancin binciken da ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta gudanar bayan wani rahoto da ke zargin ƙasar da yi ba daidai ba a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram.
To, muna godiya da kuma takaitattun labaran shirinmu na dare. Kammala sai kuma da duk-dukun Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin Grace Alhira da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham wacce ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu ne wato Darrell Smith, sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya. Allah ya tabbata mana da alherinsa.